Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Juma'a babbar rana 22 ga watan Disamba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya. A kuma su kuma za a same mu a Alpha Radio a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakub Makere ne da Ibrahim Ka'almasi Garba zamu gabatar muku da wannan shiri namu. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
To kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai kada wata ƙuri'a ta tsananta hanyoyin da Koriya ta Arewa take bi wajen sayo mai daga kasashen waje. Da gagarumin rinjaye babban zauren Majalisar Dinkin Duniya ya kada ƙuri'ar yin Allah wadai da shawarar da Amurka ta yanke ta amincewa da birnin Quds a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila. Sannan ƴan tawayen Catalonia sun yi ikirarin yin nasara a wani zaben da aka gudanar gabanin wa'adi jiya Alhamis.
To ko bayan ku gama jin labarin za ku ji cewar da alamar kasafin kuɗin shekarar 2018 a Najeriya zai samu jinkiri kafin a tabbatar da shi sakamakon wasu abubuwa da majalisar dattawan kasar ta gano. To ko ina makomar kasafin kuɗin ne?
To kenan wato kasafin kuɗin shekara 2018 sai kaman watan uku kenan?
Wallahi daga watan uku zuwa sama.
Bayan haka kuma limaman addinin Krista sun kira a cikin hudubarsu da suka yi na bikin Krismeti akan wanzar da zaman lafiya a Najeriya.
Na kiran dukan yan Najeriya idan musulmi da Krista, idan mun ce addininmu addinin salama ne, to bari a ga wannan salama ta wurin rayuwar da za mu yi.
To za ku maji cewa wasu 'yan jam'iyyar adawa a Najeriya ta PDP sun bullo da wata sabuwar PDP da ake kira Fresh PDP. To koya wannan abu zai kaya. Muna kuma ɗauke da shirin lafiya uwar jiki, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai kada wata ƙuri'a kan wani rukuni na takunkumi da zumar da tsaurin hanyoyin da Koriya ta Arewa take bi wajen sayo mai daga kasashen waje wanda ke taimaka mata wajen haramtaccen shirin nan nata na nukiliya. Wannan takunkumin da ke tafe martani ne ga kaddamar da wani sabon makami mai linzami mai iya tafiya daga wata nahiya zuwa wata da Koriya ta Arewar ta yi ran 28 ga watan Nuwamba, wanda ta yi wa lakabi da Hanson 15, wanda ta ce na iya jefa makami na nukiliya kan Amurka. Wannan shine karo na uku da Koriya ta Arewa ta kaddamar da makami mai linzami mai kuma iya tafiya daga wata nahiya zuwa wata a shekara ta 2017, kuma shine karo na 20 da ta kaddamar da makami mai linzami a shekarar 2017. Amurka ta ce ta tsara daftarin sannan ta cimma jituwa da kasar China kansa. Jiya Alhamis aka rabawa dukkanin sauran mambobin kwamitin sulhun da zumar kada ƙuri'a a yau Juma'a da ƙarfe 7 ko kuma ƙarfe 1. Daftarin, kamar yadda muryar Amurka ta gani, na da manufar rage yawan man da Koriya ta Arewa ke shigo da shi a halin yanzu, ta yadda ba zai wuce ganga miliyan 4 ba a shekara. Daftarin zai yi rangwame ne kadai game da batutuwan da suka shafi lalura, kuma ko shi din ma sai da amincewar kwamitin sulhun na Majalisar Dinkin Duniya.
Da gagarumin rinjaye babban zauren Majalisar Dinkin Duniya ya kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin ƙin yadda da shawarar da Amurka ta yanke ta amincewa da birnin Quds a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila da kuma shirin buɗe ofishin jakadancinta a wurin. Amurka za ta riƙa tunawa da wannan rana da aka auna ta a babban zauren Majalisar Dinkin Duniyar saboda kawai mun yi amfani da ikonmu na ƙasa mai ɗiyauci. Abinda jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa mazaurin ajiya kenan wanda ya cika makil da jama'a gabanin kada ƙuri'an. Za mu tuna a duk wannan lokacin da aka sake kiranmu mu bayar da gudunmuwa mafi yawa a Majalisar Dinkin Duniya, kuma za mu tuna a duk lokacin da ƙasashe da dama suka zo wurinmu neman taimako kamar yadda suka saba yi akai-akai don su samu na biyan wani abu ko kuma su yi amfani da tasirinmu wurin cimma wata bukata a cewarta. Da alama daman Falastinawa ne suka bukaci wannan taron na gaggawa da aka yi a jiya Alhamis a kan wannan daftarin da ƙasar Masar ta gabatar. Kuri'ar ta babban zaurin Majalisar Ɗinkin Duniya ta biyo bayan hawan kujerar naki ne da Amurka ta yi a ranar Litinin a kwamitin sulhu Majalisar Ɗinkin Duniya kan wani daftari makamancin wannan da sauran mambobi na kwamitin 14 suka goyi bayansa. Matsayin babban zaurin Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin da ya sake jaddada matsayin birnin Kudus na birni mai tsarki a matsayin inda aka kwana a kokarin sasanta Falastinawa da Isra'ilawa, kuma ya yi watsi da duk wani mataki na canza masa matsayi ko kuma yanayi na birnin Kudus ɗin.
‘Yan tawayen Catalonia sun yi ikirarin yin nasara a wani zaben da aka gudanar kafin wa'adi jiya Alhamis, wanda zai yi tasiri kan makomar Spain da kuma lardin arewacin ƙasar. Bayan ƙidaya sama da kashi 90 cikin 100 na ƙuri'un, dukkanin jam'iyyu uku masu ra'ayin aware sun samu isassun ƙuri'u da kujeru 70 a majalisar dokokin ƙasar mai kujeru 135. To amma jam'iyyar 'yan ƙasa wadda ke son Catalonia ta ci gaba da zama wani yankin Spain mai cin gashin kansa ta ɗau harmar zama jam'iyyar da ta fi girma, inda ta samu kujeru 35 a majalisar dokokin ƙasar. Saboda haka ba a san kowane ɓangare ne za a ba shi ikon kafa gwamnati ba. Gwamnatin Spain ta ce ta gudanar da zaben, wato gwamnatin Spain ce ta gudanar da zaben bayan da ta ɓace iko da yankin Catalonia bayan wani zaben raba gardamar da aka gudanar a watan Oktoba wanda ake takaddama a kai. Tun sannan aka kakkama jagororin masu ra'ayin awaren yayin da wasunsu kuma suka yi gudun hijira. Mai jagorantar gwagwarmayar wariyar Karl Spaldomin, wanda ke gudun hijira, ya faɗa wani taron gangami a Brussels cewa gwamnatin Spain ta sha kayi wannan karan. Da alamar zafaffar muhawarar neman 'yancin kan ta sa an fito zaben sosai a wani wurin zaɓe da ke gundumar Exempel a yankin tsakiyar Barcelona. Jami'in zaɓe ko ko jami'an zaɓe sun gaya ma muryar Amurka cewa zuwa tsakar rana yawan masu kaɗa ƙuri'a ya ruɓanya na zaɓen yankuna da aka yi shekaru biyu da suka gabata.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Sudan ta Kudu da ƙungiyoyin mayaƙa sun rataba hannu a kan yarjejeniyar tsagaita wuta jiya Alhamis a yayin tattaunawar zaman lafiya a ƙasar Habasha a yunkurinsu na baya-bayan nan na kawo ƙarshen yaƙin basasar da aka kwashe shekaru hudu ana yi. Yarjejeniyar ta tanaji cewa zuwa gobe Asabar dukkan ɓangarorin za su kawo ƙarshen gwagwarmaya da makami. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ga al'umman Najeriya da fatan su dai na ganin an kammala aiki akan kasafin kuɗi na baƙi da wuri ya samu koma baya, domin kuwa Majalisar Dokokin Najeriya ta jinginar da kasafin kuɗin har sai babu ta gani. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani akan wannan batun.
Majalisar Dokokin Najeriya ta jinginar da yin aiki akan kasafin kuɗin shekara 2018 domin ta fara hutun ƙarshen shekara. To sai dai kafin tafiyar tasu, majalisar dattawa ta yi suka akan kasafin kuɗi da manyan ma'aikatu suka kawo a gabanta. Alal misali, irin su ma'aikatar wuta da gidaje da manyan ayyuka. Ɗaya cikin 'yan majalisar dattawa, Sanata Alibanan Wakili, ya yi min bayani inda yake cewa:
Mu ne wakilan 'yan Najeriya a wurin, hakkin mu ne kamar da na faɗi, mu bi diddigi shafi-shafi mu gani. Na baki misali da wani hanya. Na baki misali na ce ana talauci, ba wanda zai ce ba a talauci a ƙasar nan ai. Manyan ayyuka wanda za su kawo ci gaba a ƙasa kuma sai ga cewa bashi ne ma muka ce za mu ci gaba da ci. kafin ai abin nan shine muke ganin cewa su talakawa abin ba zai shafe su sosai ba
za a iya cewa allura ce ta tono garma domin kokarin gyara kasafin kudin na badi ne ɗan majalisar suka gano cushe-cushe ko kuma wata sabuwar padding a cikin kasafin na shekara 2018 Timothy Ngolu Simon shine shugaban kwamitin tsare-tsaren kasafin kudi a majalisar wakilai
abubuwa da yawa sun taso daya daga ciki shine damuwan da shugaban kasa bai sa hannu a wannan bill da ya kamata ya kafa wannan office na binciken sare-saren kasafin kudi wato Nabro office majalisa ta damu ba mu kade ba na birnin Tarayya ba ba majalisan dokoki su ma abin ya dame su
to kenan wato kasafin kudin shekara 2018 sai kaman watan uku kenan
wallahi daga watan uku zuwa sama
Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to a gaida Madina Dauda Shugabannin addinin Krista a Najeriya sun nana ta muhimmanci kira ga zaman lafiya musamman a cikin wannan lokacin bukin tuna ranar haihuwar Yesu Almasihu Isa. Ga ƙarin bayani daga Zainab Babaji.
A hudubar su daban-daban wa mabiya addinin Krista yayin da suke shirye-shiryen gudanar da bikin ranar haihuwar Annabi Isa. Malaman addinin suka ce lokacin Kirsimeti ba lokaci ne na gudanar da sharholiya da gallafiri ba, amma lokaci ne da za su nuna halaye na gari. Reverend Jeremiah Gado shine shugaban ɗarikar Ekuwa ta ƙasa da ƙasa.
Yesu ya zo ya kawo salama. Mu masu bi wajibi ne mu yi rayuwar halin salama mu zama masu sada zumunci ba masu tada rikici ba domin tada rikici ba shine abin da Yesu Almasihu ya koya mana ba kuma ina kiran dukkan yan Najeriya idan musulmai da Krista idan mun ce addinin mu addinin salama ne to bari a ga wannan salama ta wurin rayuwar da zamu yi
Sunana Reverend Luka Shehu, nina shugaban kungiyar Kristoci da Pastoci masu ƴan ƙasa na Arewacin Najeriya. Abinda zan faɗi game da amfanin shi Annabi Isa shine, aihuwansa aihuwa ce ta salama, domin lokacin da mala'ika Jibrilu ya zo ya samu mahaifiyarsa Maryamu ce mata ya zo ne da tsako na salama. Shi yasa nake kira ga gabaɗaya Kristan la'akari da cewa Isa Almasihu ya zo ma dalilin salama dan haka ya zamanto salaman nan mu dau taku na neman zaman lafiya mu yi ziyara ga musulmai mu kawo tsakon salama ga musulmai da wanda ma ba musulmai ba mu kawo dalilin zaman lafiya a Najeriya musamman arewacin Najeriya
shi ma Pastor Daniel Manu Faruk yace Christmas lokaci ne na tunawa da kaunar da Ubangiji Allah ya yi wa dukkan al'ummar duniya
Ba rana ne wanda kawai za a zo a yi shagulgula a manta bane amma rana za a tuna kauna da Ubangiji yayi wa duniya tun fil azal tunda Krista zai yi wa wanda bai san Almasihu bai sani shine ta wurin hidima yadda yake aiwatar da hidima din kada ka je kana shaye-shaye a'a Christmasy abu ne wanda ya kamata wanda bai san Yesu ba ya gani cewa kana murnan wanda ya maida dangantakanka ga Allah ya kamata Kristoci a wannan lokaci din na Christmasy din su dauke shi lokaci ne na wanzar da zaman lafiya ga yan uwa imma akwai da baka zuwa gidan shi ne a wannan lokaci din kai kokori ka je gidan shi ko da abinci kuma da nabo hannunka na kyauta
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
To majalla a gaida Zainab Babaji bayan kammala babban taron babban jam'iyyar adawa a Najeriya ta PDP wata kungiya kuma ta bullo da take kiran kanta Fresh PDP wacce take adawa da babban taro da jam'iyyar ta yi a mako biyu da suka gabata wacce wanda taron ya zabi sabon shugaban jam'iyyar da ake kira Uche Secondos ga rahoton Nasiru Adamu Elikaya akan wannan batun
Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta yi matukar nuna damuwa ga bullar wani sabon bangaren jam'iyyar mai taken Fresh PDP da waɗanda basu gamsu da babban taron jam'iyyar mako biyu da suka wuce ba da ya zabi Uche Secondos a matsayin shugaba tuni dai har masu korafin sun kafa wani ofishin wucin gadi a unguwar Asokoro
January we have already started we are going to announce the full list of the authentic National Working Committee of PDP with fresh outlook and fresh disposition.
Nan ma dai daga masu korafin ne Mr. Obi ke magana wani radio mai zaman kansa Abuja da nuna za su kaddamar da sabbin shugabanni a watan Janairu da sabuwar fuskar PDP. Yana mai cewa mun kunya ne jam'iyyar da ta share shekaru 16 tana mulki amma ba ta da kundin bayanai ko sunayen yan jam'iyya a da'ura mai kwakwalwa. Shugaban kwamitin amintattun PDP Sanata Walid Jibran ya ce yan sabuwar PDP sun tuntube shi amma ya nuna matakin da suka dauka ya saba kaida.
Mutanen nan su dawo mu yadda da wannan mukami wanda aka ba Prince Kondo iko Allah ne Allah ya bashi wanda ko ya ce zai fada da iko Allah to mutumin nan yana tare da masifa mai tsanani.
Sanata Walid Jibran na lura ko da za ku zanta da su a yadda maganar nan take take nuna ba maganar cewa a saki babban taron nan Prince Kondo ya sauka.
Don Allah amana na shiru wannan taro tai taro mutane su amince sannan waɗansu mutane suke a soke wannan babban taro su wane ne wannan ba masalitar ko litar PDP ta shirya ta waɗannan mutane ba su iya sa a soke wannan zaɓe wanda aka yi.
Menene matsayin wannan bangare a siyasance ko a doka ita ce tambayar da nayi tsohon dan majalisar wakilai Barista Ibrahim Bello wanda masanin kundin tsarin mulkin Najeriya ne.
Ai lallashi kamar da Bawashe ke cewa da lallashi ke kama da misa haka za a bisa hankali a lallashi don a daidaita da su. Saboda menene a siyasance sulhun shi fi dacewa amma kuma a dokance ba zai yi tasiri ba tunda in aka ce jam'iyya kamar PDP a dokance ba za ta iya rabuwa ba sai an jingina da kotu. Kamar yadda wani suka bangarancin nan in suka je suka kai kara aka bi bahasin abin da suke kara akai idan yayi tasiri sai ai hukunci nan za a yanke hukunci a kaddamar da abin da ya kamata a kaddamar to shine zai iya tasiri akai. Amma a halin yanzu babu ko gizau ba abinda wannan abinda ake da shi wani jam'iyyar PDP iyaka dai an samu su korafi ne amma mene babu tabbatacin cewa an je kotu har za a ci sanadin wannan bahasin za a yi wani hukuncin da zai sa su su kwace jam'iyya a wata wurin jam'iyya.
Sabon shugaban PDP Uche Secondus ya buƙaci sauran waɗanda suka yi takara da shi su zo a tafi tare inda gashi yanzu wasu sun kawo bangare wasu ko sun ruga kotu. Nasiru Adamali kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To majalla a gaida Nasiru Adamai Ilkaya. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 12 ne da minti 17 na dare a nan Washington. Za mu koma gefe Jumai Ali ta gabatar da shirinta na lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatan kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya Hajiya.
To likita yau zamu fara daga jihar Yobe.
To
mun samu wasika daga wajen Alhaji Mele Yusafari wanda yace wai akwai tsohon jini wai sai kaga fatar mutum ya kumbure waje daban-daban kuma su jajawur sannan ga kaikai me ke kawo haka kuma alamu ne na wata cuta. To likita da farko akwai tsohon jini?
A ba wani tsohon jini kin san yadda Allah ikon sa yake abubuwan halittar kwayan jini yanda suke cikin dan adam suna Allah na ƙara da waɗansu ya sake waɗansu kowane wata uku amma kowane lokaci kuma ana juya su ne a cikin jikin dan adam amma kowane lokaci bargonmu da kuma yana fitar da sababbi kowane lokaci.
To a takaice dai ba tsohon jini.
Ba wani tsohon jini. To abinda yake nufi za a ga kamar mutum ko a fatar za a ga wani wuri kamar jini ya tsaya za a ga kamar jini ta fatar. To wani lokaci in dai mutum ya bugi wani abu ko wani abu ya gurje shi a wurin to wurin yakan kumbura wani lokaci sai jini ya taru wannan. To in wannan ya taru jini yakan daskare ne a cikin wurin. To in ya daskare jikin mutum yakan warkar da kanshi. Amma in dai daskaren jinin nan domin wani abu ko kurji ko wani abu da ya bugi mutum a fatar jikinsa in dai bai narke da kansa ba to dole mutum ya je wurin likita a duba shi.
To likita kai mashi Alhaji Mele bayanin cewa idan mutum ya bugi wuri jini ta daskare a wurin shine za a ga wurin ya baki to me ke sawa kuma yace wai sai fatar mutum ta yi jajawur kuma ya rika mai kaikayi
to wannan lokaci in dai kuma kin san akwai dan abuwa in dai jikin mutum bai dace da wani abu suka tafi fatar jikin mutum wannan lokaci yakan sa wurin ya jajazur ko ya kumbure kuma ya ta kaikayi to wannan abin da ke hade da ka tabi wani wuni ko wani abu ya tabe ka wanda jikinka bai saje da jikinka ba to duk wanda ke kawo kaikayi din
ta saboda haka ba alamu bace ta wata cuta
yawanci wannan in dai wannan ne in ka je aka duba yawanci abin da ya tabe jikinka ne amma in dai wannan yana faruwa kowan lokaci to wani dole a je a yi bincike hajiya
to Allah ya sauke
amin amin
to malamin ya sake wata tambaya yace me ke kawo zafin kafa ne domin yace kullun da marece yana fama da wannan matsalan saboda haka menene magani
to akwai abubuwa abinda ke yawancin mutane abinda ke kawo zafin kafa yawancin yanda jijiyoyin ke aiki ne a kafa din akwai wasu mutane waɗanda suke da yanda kafin su take ko kuma suna da koma wani lokaci kan masu ciwon sukari to kuma waɗansu akwai wasu mutane masu irin ciwon jijiya da ke sa kafin ta rinka zafi akai-akai haka dai kafin shi na zafi da yawa haka ya kamata a je a bincika domin sai an bincika za a tabbatar da abin da ke kawowa
idan aka duba nan aka gano za a iya magani
eh aka gano za a iya taimakon shi insha Allah za a iya taimakon sa amma dole a je a bincika a ga me ke kawo domin bai kamata kafin ta yi ta zafi ko wani lokaci haka ba
akwai takamaiman likita da zai gani ko ko duk likitan da ya gani zai iya mishi
eh ga likita ko wani likita ya je ga likita da wani ko wani likita ya je gani zai iya duba sannan in dai yayi tsanani ne za a je a kai shi wurin likitocin da za su iya duba yanda jinin ke bi da sauransu
to Allah ya sauke
amin amin
to shi kuma Ali Abdullahi Doron Baga yace ƴar wuya da wanzame suke cirewa jarirai shin me matsayin wannan lamari ne a likitancin zamani
to a likitancin zamani ba amfani a cire wannan hajiya
mun sha ka sha an sawa
ba eh mun sha an sawa bai kamata a rinka cirewa ba akwai dan ziyara wani lokaci kalilan waɗanda suke da wannan wani ƙwayar cuta kan shiga to waɗannan ana iya cire amma haka kawai a cire bai ba shi da amfani
wato in dai ba dalili bai kawai a bama yaro abin shi
eh ba dalili bai kamata a cire ba abinda Allah yayi ne kuma ayi dole a bar shi kawai inda yake
to likitan masu din akwai matsalar da ke biyo bayan cire wannan
illan da zasu wani lokaci kin san da ake cirewa in dai ba a yi wuraren da ake cirewa ba a tsafta kware da gaske ba to zai iya sa yaron sa wani irin ƙwayar cuta ya shiga wurin kuma ya zama shi wani wahala kuma ba
ko kuma idan wanda zai fitar din bai iya bai kuskure ya taba wani wuri
eh za a iya taban wani jijiya ko wani abu akai kuskure to kuma wannan sai ka wani abu daban
a to tunda dai kamar yadda kace in ba yana damun yaro bane ba kyakyale shi kawai da halittar shi ta Allah
eh kamar nan kasashen kamar nan da muke aiki a kasashen tura din nan ba a taban su sai dai yara inda akwai wasu yara wanda za ga ko ya kumbure ko wani abu ya shiga cikin sa to akwai wasu kwanci tuga suke iya shiga to wannan ya faru to ana iya ba su magani ko kuma wannan bai ba sai a cire shi amma ba a cire shi
wato sai dai da matsala kawai
sai da matsala in ba matsala ba a taban sa
to ina fatan wannan bayani da kai ba shi kadai malam Ali Abdullahi Doron Baga ba har da sauran masu sauraron mu sun amfana da wannan bayani da kai ai ka ma sha ba da ansa
eh mun sha ba da ansa wannan duk irin abubuwan nan bai kamata a yi su ba to min dun ba shi da amfani
to shi kuma malam Adamu Habu Umarin Yanga a can karamin hukumar Taura a can jihar Jigawa
to
da farko shakuwa cuta ce
shakuwa ba cuta bane abin da ke fara shakuwa shine wani lokaci kin san yanda cikin dan adam yake akwai tsakanin inda huhu da kayan ciki suke akwai wani fata kamar titania haka to wannan yanda take matsewa ta bude to wannan shi yakan sa sai ga wani lokaci domin wanda lili ba wani ciwo bane sai ga mutum ya ta yi to in wannan ya faru to akwai abubuwan da ake iya ba mutum ko kuma wani lokaci kawai in ka zauna ka huta wani lokaci na taimaka amma in ya tsanani akwai magungunan da ake ba amma wannan ba wani ciwo ba ne
to kai don ya yi tambaya ya ce me ke haddasa shakuwa to kai bayani to likita akwai shakuwan da babban cuta ce kamar mutum kawai ta shaku ya fara shakuwan nan ya yi ba tsayawa
akwai a nan kasashen akwai wasu yara waɗanda aka taɓa bincike suna shakuwa kowan lokaci
ba tsayawa
to akwai ɗan jijiya ne wani lokaci da ke sa wannan sai an shiga an taɓe ta sannan sai ya tsaye da shi a yawanci ba ciwo ba ne haka
To likita, amma akwai kamar mutum ya ta shakuwa ba tsayawa din nan idan ba a gano an ji an taba ko me aka taba da kamar kace a jikin wannan yaron ba me ke zai faru kenan.
To yawanci akwai magunguna da ake bayarwa mutum ya sha wannan yakan dan taimaka wani lokaci amma indai mutum na shakuwa ko wani lokaci ya kamata a je a bincika.
In an bincika din za a iya ganowa ko
me ne. Za a gano dalilin wannan shakuwa din. Amma yawanci shakuwa a yakan zo bayan kai so biyu so uku so hudu sai tsaya wanda yawanci yakan tsaya da kan.
Eh amma in yi kamar yadda kace in ya zama matsala sai dai mutum ya je a duba shi ko.
Eh kamar waɗannan yaran da aka yi bincike suna su illa kowane rana. Makonni suna ta yi so dole aka je aka kai so aka duba su sosai sannan aka gano abin da ke kawo wannan.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To ai galibi kuma na ga likita in mutum yana shakuwa sai a ce ya sha ruwa kuma in ka sha ruwan sai ya tsaya.
Eh wani lokaci aka ce ka sha ruwan sanyi wani lokaci aka ce ko a dan firgita ka akwai abubuwa da mutane ke yi ko wani lokaci a saka wani irin abu a kanka wani lokaci amma duk waɗannan yawanci suna aiki wani lokaci kuma ba a yi komai yawanci yana tsayawa da kansa.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To shi kuma Master Warrant Officer mai retire Nasiru Ado.
To
wasu sun ce wai idan mutum yana yawan kallon wai talabijin wai yana kawo illa ga jikin ɗan adam.
Kallon talabijin bai kawo illa ga ɗan adam sai dai indai mutum na da kon irin ciwon ido ko na akwai abu da ke cikin idonsa. Inda yawan lokaci in haske kin sa akwai wasu mutane da suke da ciwon ido wanda yawan haske kan sa idon ciwon ido ya ƙaru.
Wato kaman ka je dab da talabijin din ka zura ma talabijin idon ne koko in kana da ciwon ido ko nesa ma kake talabijin.
Wato yasa akwai wannan wani abu da ake kira iris a cikin idon mutum wani lokacin ya kumbure ta nan haske yake shiga. To wani lokaci domin wannan to in haske yawa ko ma rana in ka fita za ka ga yana idon na ciwo to wannan akwai wani abu da ke faruwa a cikin idon shi yake kawo wannan. Ba danganta da abin ya fito in dai yana hana ka cin abinci ko kuma kaga abin yana ko yayi girma da wato kaje wani likita musamman za a iya taimakon ka kuma muna da iya ba mutum wanda zai iya kuskura bakin sa ko kuma wanda zai iya sha duk wanda suna taimaka amma da in wani kuraje so ma to mai to na farko akwai kwayan cuta kuma wani lokaci mutum bai tsafta kware yanda zai tsaftace bakin sa kware da gaske duk wanda suna kawo irin waɗannan abubuwan shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskura bakin ka kaje kowane lokaci kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskura bakin ko wani lokaci in ka yi haka.
Wato wanke baki akai-akai yana
akai-akai yana taimakawa kware da gaske. To wannan kuma abin ya faru to dole ke sauri ka je wani likita domin wani kwayan cuta ne ko wani abu ne da bai sage da bakin ka bai kawo wannan don lokacin sai wani lokaci ma har sai ga duk bakin ma wani lokaci in ka so kai wani abu sai ga yana ma jini wani lokaci.
Subhanallah.
Eh to dole ke sauri ka je wurin likita a duba domin lokaci waɗansu kwayan cututtuka ne ke shiga.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka a nan za mu yi sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin?
Da salada.
Jami'a Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To majalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice kwamitin sulhu da majalisar ɗinkin duniya zai kada wata ƙuri'a kan wani rukuni na takunkumi da zammar dada tsaurin hanyoyin da Koriya ta Arewa take bi wajen siyo mai daga ƙasashen waje wanda take amfani da shi wajen haramtaccen aikinta na nukiliya. Amurka ta ce za ta ci gaba da aiki tare da Rasha a tsawon shekarar 2018 don ganin bayan ƙungiyar ISIS a Siriya. Brad Mangold, wakilin shugaban ƙasa na musamman kan yunkurin da ake yi a matakin ƙasa da ƙasa na murƙushe ISIS, ya gaya manema labarai jiya Alhamis cewa Amurka na so ne a gama yaƙin Siriya ta hanyar da kundin tsarin mulkin ƙasar ya amince da shi, wanda zai kai ga gudanar da zaɓe a ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya. Za kuma mu ci gaba da kasancewa a sauran wurare a Siriya don tabbatar da ganin cewa ƙungiyar ISIS ba ta dawo ba.
Kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri sai kuma da hantsi, amma kafin mu sallama muna taya Dr. Sa'ad Abdulmumin murdan aurensa da matarsa Malama Fatima Abdullahi Halidu wanda za a gobe Asabar karfe 10 kofar gidan wato Ibrahim Halilu Custom kenan gida mai lamba 708 a Nasarawa Kwalli Kano. a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Ibrahim ga Almasi Garba da Malam Sidi da ya shirya ya bada umarni sai kuma injiniyan mu Darrell Smith Baba Yakubu muke rike sallama sai anjima.